أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله مجود الله تبارك وتعالى دينونا منا وانا اللوكتي مع البركة a cikin wannan wata mai albarka. Yau muna 11 ga watan Ramadan, hijira na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shekara 1443, wanda ya daidai da 12 ga watan Afar, shekara ta 2022, wanda wakan karatun mu na Ruhul Adab, lima hawa min hikamin wa adabin, littafin Maulana Shaikhul Islam Sadatul Anam Alhaji Ibrahim Iyasu radiyallahu an, lura da sharhi lubbul lubbi. A karatun da ya gabata muna cikin baitin nan dai na Maulana Shaikhul Islam Sadatul Anam Alhaji Ibrahim Iyasu radiyallahu an, wanda yake cewa mukammilan shurutahu al-muqarrara mukabidan adabahu mu'tabara. Wannan baiti ya ja mana cewar mu yi bayanin meye sharuɗa da Maulana Shaikhul Islam ya ce a cika waɗannan sharuɗa tabbatattu ɗin. A cikinsu ake irgawa cewar akwai sharuɗan da ake so idan mutum ya cika, to haka ake nema, ya cika cikakke kenan a cikin ɗariƙarsa. Saboda haka malam ɗin ya kawo mana sharuɗa da yawa wanda yace ya kamata duba tijani yayi kokari ya cika wannan sharuɗa. A cikin jiya mun karanta cewar akwai sharuɗa da suka kebanci aikin da mutum yake yi na wurinsa, na lazimin safe ko lazimin yamma ko wazifar da yake yi. To waɗannan sharuɗa din su ma ana so mutum ya kiyaye a cikin wannan aikin nasa. Sharuɗin da muka tsaya a kansa shine nitsuwa, mutum ya samu nitsuwa lokacin da yake gabatar da wuridinsa, kuma ya samu kawo kushu'i cikin lamarinsa, sannan ba tare da ya samu daidaito a cikin gaɓoɓinsa, ba tare da yana yin rawa ba ko kuma yana kwalkwalwa jikinsa, yana lallankwasa jikinsa saboda yin wannan nau'i na zikirin, wanda ko kuma yana yin iface-iface a ciki ko yana yin tafi a ciki. Malaman suka ce wannan duka bai haɗu da zikirin Allah ba, zikirin Allah ba zai karbi irin waɗannan abubuwa ba. To saboda haka ya ci gaba da gaya mana cewa yana ɗaya daga cikin sharuɗa na kamala na ɗariƙa a haɗu a zauna a yi wazifa, a zauna a yi zikirin Juma'a bayan sallar la'asar kamar yadda aka sani, sai dai idan da wani uzuri mai ƙarfi wanda zai hana mutum ya halarci waɗannan abubuwa. Yace saboda ita wazifa da aka ce mutum ya halarta ya je, ko kuma zikirin Juma'a haɗu a yi, saboda za a raya sunna ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya gaya mana cewar a haɗu a yi zikiri din nan. To haɗuwa a yi zikirin nan sunna Annabi ne sallallahu alaihi wasallama, a haɗu a yi zikiri, a yi wazifa ko a yi zikirin Juma'a. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda muka karanta, da yazo ya gansu suna zikirin yace alhamdulillahi alladhi lam yumitni hatta amarni an asbira nafsi ma'a rijalin min ummati ma'akumul mahaya wa ma'akumul mamat. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace nagode wa Allah da ya nuna mini mutanen da aka umurce ni cewa nayi hakurin zama tare da su daga cikin al'ummata, yace rayuwa tare da ku kuma har mutuwa ma ina tare da ku. To saboda haka wannan zama a yi zikiri din shi ma sharadi ne a haɗu a yi wazifa ko a haɗu a yi zikirin Juma'a. mutum ba zai ce yana tijaniya ba amma ba a san a ina ke wazifa ba, ya ce yana tijaniya ba a san a ina ke zikirin juma'a ba. Idan ya zama haka, to abin da ake nema ba a samu ba kenan a wajensa. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa akwai riyadul janna. Riyadul janna shine dausayin da aka hadu ake yin wato zikirin Allah. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marartum bi riyadil jannati fartau. Idan kun hadu wato in kun samu in dausayin aljanna to ku tsaya ku kiyo. Suka ce ya Rasulullah menene riyadul janna? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu hilaquz zikr. Inda aka hadu ake gabatar da zikiri to nan ne dausayin aljanna. To kaga idan ya zama haka to ana so mutum yayi kokari ya halarci wannan dausayin aljanna din. Ba za ka ji kana tijaniya ba amma kuma baka halartar wazifa baka zuwa wajen wannan dausayin aljanna kenan, kai an fidda kai a ciki. To ana so mutum ya zauna a ciki ya zama ana wazifa da shi, ana zikirin juma'a da shi. Sannan ya ce mana har yanzu wata hujja da aka kawo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewar la yaq'udu qaumun fi majlisin yazkuruna Allaha fihim illa haffatuhumul malaika wa ghashiyatuhumur rahama wa nazalat alaihimus sakina wa zakarahumullahu fi man inda. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba za su zauna a wani mazauni ba suna ambaton Allah har sai mala'iku sun kewaye su, sannan rahamar Allah ta sauka a kansu, sannan sun samu natsuwa, sannan kuma Allah zai ambace su a wajen mutanen da suke wajensa. To saboda haka da sauran hujjoji wanda ba zai yi duma kawo su ba, yana nuna mana cewa dai yana cikin sharadi na kamala idan mutum ya ce shi ba tijani ne to yana halartar zikirin juma'a da wazifa ana yi tare da shi. Kar ya zama ana yin su shi kuma baya yi sannan yana ikirarin cewa shi ba tijani ne. Sannan har yanzu yace yana daga cikin shurudu kamalin, sharuda na kamala idan mutum ya ce yana tijaniya to ana so ya zama yana da charbi. Charbinsa shi ma sharadi ne na kamala cewar shi ba tijani ne. Wannan charbin da shi ne zai yana irga adadin abin da yake yi na dukkan wurdan da yake yi da wannan charbin zai irga. Saboda haka yace ana so a ce mutum yana da charbinsa. Yace shi ma charbin ai yana da hujja ba haka kawai bane, akwai hujjoji a kansa. Yace ga hadisai, akwai hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar cewa an kinana ta maula safiya ta qalat, akwai wata mata da ake ce mata kinana baiwa safiya ta ce samitu safiya, ta ji safiya ta kula tana cewa da kala aliyya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, annabi ya rami Allah subhanahu a gare shi ya shigo wajena wa baina dai arbatu alafi nawatin, a tare da ni kuma akwai wato abun irge guda 400 da na lissafa gashi na wanda zan ina tasbihi da shi. Sai tace laqad sabbahat bihadhi ala uallimuki bi aksari mimma sabbahat bi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan dukkin tasbihi da su, tace sai yace bazan ga miki abun da yafi haka wanda zaki tasbihi da shi ba. Fa qultu bala, sai tace allimni ka sanar da ni. Fa qala, sai yace quli subhanallahi adada kalkihi, ki fadi subhanallahi, ki ce subhanallahi adada kalkihi. To ka gani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya same ta ya ƙara mata ma wani wuririn da za ta na yi a cikin lokacin da take gabatar da wuridinta. To saboda haka yace yana cikin sharadi da ake so batijja ne ya zama yana da charbinsa saboda lissafa adadin abin da yake yi na ayyukan da suka shafi wato tijaniyarsa. Sannan yace Maimuniyatul Murid ya ce faman yakun ajaza an tadhhiri ma yalbasuhu aw hukmuhu tayammama aw kana kad ajaza an tadhhiri badnihi kaseerin wa yaseer aw an taharati makanin wasi'a ma an-nabiyyi wal khulafa'il arba'a fa hukmu hadha ja'alahu minha badlu 20 min faridatin kaman taqal. Yace har yanzu a cikin sharadi ana so ya zama wajen da mutum zai gabatar da wazifarsa ko zikirin juma'ansa ko lazimin sa ya zama waje ne mai tsarki. ana son tsarkakan wuri mutum ne ya kasance yana da tsarki shi sannan wajen da zai gabatar da wannan aikin shi ma ya zama waje mai tsarki shi ma wannan yana cikin sharadi kar mutum ya samu wajen da bashi da tsarki sannan ya ce zai gabatar da abun yace maimunatul murid ya ce duk wanda ya kasa akan tsarkake kansa tsarkake jikinsa to shi ga hukunci sau irin hukuncin mai taimama ne sai yayi taimama ya gabatar da aikin sa ko kuma ya kasa akan tsarkake jikinsa ko wani abu mai yawa na kayan sa ko wani abu mai kama da wannan to abin da ake nema a wajen sa shine ya yayi taimama sai yayi wuridin amma ba zai yi jawharatul kamal ba ita jawharatul kamal yana daya daga cikin sharudanta cewa sai mutun ya tsarkaka yayi alwala tukunna zai gabatar da ita idan bai alwala ba to ba zai yi ta ba amma kuma sauran abun da duk za a karanta zai iya karantawa ba tare da yayi alwala din ba amma saboda kan yazo wajen jawhara misali inda taimaman ne kenan zai yi sannan yace wajen da aka ce ana son mutum ya gabatar da wududin sa ya zama waje mai tsarki yace a cikin haka an yi hukuncin cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana halartan wajen da sahabban sa guda hudu lokacin da mutum yake karanta jawhara to yayi magana da yawa a cikin wannan cewa yayi wani irin halatta ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da sahabban sa yace dalilin haka yasa ake so a wasa a wajen lokacin da za a gabatar da wannan jawhara din lokacin da za a jawharatul kamali ya zama waje ne mai fili saboda wannan salati da za a yi kuma ana ganin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai halarta da sahabban sa za su halarci wajen lokacin da ake gabatarwa yace wannan kar ya rudar da kai ko ya batar da hankalinka yace ba wani abu bane Allah yana da iko a cikin komai nasa kuma zai iya yin ikon sa a cikin dukkan abin da ya ga dama saboda ka halartan su wani abu ne wanda ya saba wa al'adan hankalin dan adam da ba zai dauka ba amma kuma a wajen Allah abu ne mai sauki to saboda haka kamar yanda aka faɗa dai cewa suna halarta to saboda haka dole a samu nutsuwa a wajen ka kai mai yin wannan addu'a din ko mai yin wannan wuri din ko mai yin wannan salatin ka nutsu sannan ka samu waje yalwacecce dalilin haka sai aka ce shi yasa aka ce duk wani kuma waje mai kunci to ba son mutum ya gabatar da jawhara a cikin wannan wajen ko da kuma yana da tsarki duk da malaman sun yi magana da yawa a ciki wasu sun ce idan kalwa yake yi yana halwa ne to ko da wajen yana da matsi zai iya yi wasu kuma sun ce a in dai waje akwai matsi to ba a so ya gabatar da jawhara a cikin wannan wajen saboda wannan abun da zai ja na wannan salati ana tsammanin cewa idan ya ja shi din za a samu hudurin bayin Allah nan da aka ambata to dalilin haka aka faɗi wannan sannan yace wannan ba abu bane da za a yi ta wani jayayya a kansa lokacin da ka zo kake gabatar da wuridin ma ana so ya zama ka halarto da shehinka kamar yadda shehun zai gaya mana a gaba sannan shi ma da shehinsa sannan ka halarto da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin wuridinka ya zama cewar duk suna tare da kai to saboda haka kasancewar su tare da kai din ba wani abu bane da zai gagara abu ne mai yiwuwa wajen Allah zai fiye da wannan ma sannan har yanzu yana cikin sharuda na kamala kamar yadda muka karanta jiya an sake dawowa da shi cewa ana so mutum ya kiyaye ya cuɗan yadda zikirinsa da abubuwa na wasa ko abun da zai ɗebe hankali wanda bai dace ba kamar yadda muka faɗa jiya cewar ba a so mai yin zikiri ya ɗauko abubuwan wasa ya zuba a cikin zikirinsa na waƙe-waƙe ko na rawarewe ko na jujjuya jiki wannan abun ba zai yi ba mai wannan littafi na Muyyatul Murid ya kawo kuma mai Duratul Kharida ma ya kawo wasu baituka ya cewa fallahu la ya'budu bitalahi wa la yadribu alatil malahi wa la bitasfiqin biwasli dhikri tilka ibadatu li ahli al-kufri daliluna fi suratil anfali wa zaka wadihun li kulli tali fatlu wa ma kana salatuhum illa tasdiyatan la tatashabbaha bihi bil mala wa qanna hanal mustafa nabiyina ani tashabbuhi bidini ghayrina fatlu kitaballahi ya ikhwani ودبروا ما فيه من المعاني من درة الخريدة يا كاوتشي ور باء بوتاو الله دا كايان واساني إن ذاك بوتاو الله كي بوتاو الله باتر دا كايو واسابا سنن يجي باء أي ولا بتسبيك بوصل الذكري يجي باء أي تافي أذكي عن ذكري كان ذكري كان أين وصل تافي كان أين وصل إيفتش وذاك يوانن با yace tilka ibadatul li ahli kufri wannan irin ibadan kafirai ne sune idan ka je cocin su zaka ji ana rera waƙanni waƙoƙi iri iri ai wannan sautin waƙan a kashe a kunna wani sautin waƙan ko a sake kashewa a rera wannan haka za a yi ta yi yace idan kana shakka ka karanta suratul anfali ka ji wa ma kana salatu indal baiti illa mukaan wa tasdiya ai wannan abun da suke yi da suna suna kamar sallah suke yi Allah ya ce wannan wannan abun da suke yi na ifu da suke yi da da wannan abun da suke yi din aikin banza ne Allah ba zai karba ba suna tsammani Allah ya karbi wannan sallar da suke yi sallar tasu a cikin ta suke iface ifacen nan suke gangan nan suke abubuwa da wannan sautuka da suke rirrewa a ciki saboda haka Allah ba zai karbi wannan ba saboda haka yace kar kai koyi da waɗannan mutane idan zaka yi ibadarka kar ya zama yanda a coci ake yi kai ma yazo jin zikirin ka ga irin da suci na coci ne zikirin ka yanda mutanen coci ga yadda suke tsara zikirin su suna tsammani ibada suke yi kai kuma kai kace kai zikiri kake a zuwa ga the same abu kuke yi da kai da su iri daya yanda suka tsara nasu na haka ke yi yace kar kai wannan ka karanta suratul anfal ka ji Allah da yayi magana akan su yace gashi suna sun ce suna sallah suna ibada amma ibadan na banza suke saboda wannan kide-kide da ifece ifecin da jujjuye jikin su da suke yi Allah bai karba ba yace saboda haka kai tadabburin ayoyin Allah a ciki idan ka gani yake cewa ya kuli Sheikh Sharif Ibrahim Salih Hafizahullahu hissan wa ma'ana yace mulan mu Sheikh Sharif Ibrahim Salih Allah kara masa yadda yana cewa عدم التقليد في الذكر والتلهين والخروج به عن هرود الذكر والتلاوه الى حد التواشح او الاغاني فان هذا ممنوع ومثله الرقص والتصفيق والله اعلم يجي مولانا الشيخ شريف ابراهيم صالح الحسيني رضي الله عنه يا فدا cikin نهج الحميد cewa ba cudan ya zikirin Allah da wasu abubuwa munana sannan ko ba a so mutun idan zai furta zikirin ya fadi kalmomin ya ba yadda suke bayyana lahanu a ciki sannan ba a so mutun ya fita a cikin iyaka ta zikirin yadda aka saka masa cewar gashin abin da ake suka karanta adadi kaza ko iyaka za ka yi sannan kar mutun ya je a garin karanta zikirin nasa ya shigo da wasu abubuwa na waka irin waken da ake yi na zabiyoyin nan kar ya shigo da shi ciki yace wannan abun an hana sannan mutun ba zai na karya jiki ba irin yanda mace za ta karye jikinta ko bayanta saboda akalli ga yanda take yi ko kirjinta ta nuna tana kakkarye jiki saboda dauki hankalin mutum to yace mai zikiri ba zai wannan ba Allah ne masani to wannan dai duk mun yi bayanin sa jiya dama a cikin karatun mu cewar gashi to saboda haka shi mai wannan littafi ya ga mana cewar ba za a taba mai da zawiyoyi su koma kaman coci ba zawiya zawiya ne coci kuma coci ne saboda haka ba yadda za a yi a ce zawiya ce amma batta da wata alamar da za a gane ta sai da ji kida yana tashi a ji wani piano yana tashi a ji wani meye yana tashi a ce wannan shine alamar da za a gane zawiya da shi yace to wannan bai zama zawiyan bayin Allah ba in ya zama haka yace zawiyan bayin Allah kam waje ne inda zaka zo ka samu Allah a wannan wuri anan zaka samu Allah gaba daya ba wai waje ne da zaka zo ka ga ana ta kide-kide ana ta rawe-rawe da mata da ƴan mata ana iface iface ana cewa wai ana ambaton Allah da wannan ba yace wannan shine kafirai suka yi kuma suka ce ibada suka yi amma Allah yace bai karba ba yace za a dandana musu azaba ba da wannan abin da suka yi din to saboda haka wannan karatun kan bashi dadi a wajen mutanen mu za su ji kaman da su ake kuma gaskiya ne ba a so ya zama shi'ar naka alaman ka na kai butujiya ne kai waka ne wakan ma wanda aka mata kida aka shirya mata wannan piano da meye da meye da ake sakawa a ciki a ce wannan shine alaman da zaka gane a gane cewa kai ne wannan shine tijaniyan ka to ba haka yake yi ba zikirin Allah ba zai haɗu da wasa ba in wasa wasa in zikirin Allah zikirin Allah sannan yace ka duba mana ka gani gashin a cikin alqur'ani Allah yace innamal mu'minuna alladhina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun yace muminai fa su ne wanda idan aka ambaci Allah zukatansu za su rawa sannan aka karanta musu ayoyin Allah zai ƙara musu imani sun dogara da Allah ba za su ji cewa sun samu nutsuwa ba sai da zikirin nan suke nutsuwa to ka debo kayan wasa ka zo ka ce kana zikirin da shi ina nutsuwa zai samu ka gani nutsuwa ba zai samu ba allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub wanda suka yi imani da Allah su ne wanda zuciyarsu take nutsuwa da zikirin Allah saboda haka da zikirin Allah ne zukata suke nutsuwa to saboda haka ana so ka zama cewar zikirin nan yana baka nutsuwa ne ba ka dauko wani abun wasa ka zo a ciki ba saboda haka yace mana har yanzu ana so cikin sharuɗa na kamala na batijani idan zai gabatar da ayyukansa da aka dora masa na lazimin safe ko lazimin yamma ko wazifa ko zikirin juma'a yace ana so ya iya nutsuwar da har yanzu sake kawowa amma yace anan saboda kaskantar da sautin da zaka yi saboda wannan mutane bayan Allah nan zaka halarto da su a wajen da kake zikirin nan ka halarto da sheyinka ka halarto da Shehu Tijjani ka halarto da Shehu Ibrahim ka halarto da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin inda kake zikirin nan to kana gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka na daga sauti ne ai la tarfa waswatukum fawqa sauti nabi aka ce to kaga nan ba wajen wasa bane lokacin da kake cikin wannan zikirin a cikin wannan yanayin fa ake so a samu a wajenka ya zama yanayin ka ya kai haka to kaga ba zai yi kana yi kuma kana kawo wasa ciki ba to saboda haka in kana wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama to ba za ka kawo wasa a cikin dukkan wani aikin da kake gabatarwa ba sannan yace mana har yanzu yana daga cikin sharuɗa na kamala cewar mutum idan zai gabatar da zikirinsa na lazimin safe ko na lazimin yamma ko na wazifa to ya yi shi yadda yake ya yi itiƙanin abun ya iya shi da kyau ya yi shi da kyau kar ya zama baka iya ba kuma baka koya ba baka iya wato zikirorin da ake yin ba sannan kuma kana ji kana gani ko a jikinka bai dame ka ba balle ka je ka koya ka bar abun a bude yace yana da kyau ka koyi waɗannan zikirorin ka iya su yadda zaka samu lada cikakke na wannan zikiri da kake yi to ina ga a takaice dai waɗannan su ne sharuɗan da ya lissafa wanda su ne suke bada kamala wa mutumin da yake dariƙan tijjaniya kamar yadda Shaykhul Islam ne yace mana mukammilan shurutahul muqarrara mukabidan adabahu mu'tabara ka cika sharuɗansu sharuɗan nan tabbatattu kai gogayya da laduban nan abun lura to waɗannan yace su ne shurudi kamale waɗannan abubuwa da aka lissafa wanda idan ba manta ba a jiya mun lissafa su da yawa a ciki kuma yanzu ma a takaice dai abin da ya gaya mana a nan shine daga karatunmu na jiya zuwa yau bayan wancan sharuɗan ana so mutum ya zama in zai yi kamar yadda muka faɗa jiya in zai yi wuridinsa ya zama irin zaman sallah sannan ya fuskanci alƙibla sannan ya halarto da lufuzan da yake faɗa sannan ya halarto da shehinsa a ciki sannan ya boye a wajen boyewa in a wajen wazifa ne shi ɗaya in a wajen zikirin juma'a ne shi ɗaya sannan ya rera abin da yake karantawa din tunda an ce Qur'ani ma wartilun Qur'ani tartilan to shi ma lena rera shi wannan wurin da yake yi sannan ya samu nutsuwa a ciki idan yana yi sannan ya nemi jama'a yayi wazifa da su ko zikirin juma'a sannan ya nemi charbin da zai yana lissafi da shi sannan ya kasance wajen da zai wuridin waje ne mai tsarki ba tare da kazanta a cikin wajen ba sannan kar ya cudanya zikirinsa da waƙoƙi irin na wato na mugannayat din nan wato irin waka da ake yi da piano da sauransu a takaice kenan waɗannan yace du sharuɗa ne na kamala idan mutum yana tijaniya ana so ya cika su kaga shurutun muqarrara din fa suna nan da yawa kenan sannan bayan nan yace har yanzu akwai sharuɗa kuma na ada'i na bada aikin da zaka yi aikin da aka baka kayi shi ma yana da sharuɗan da ake so ka cika su idan zaka yi ne dai daga cikin yace shine tsarki ka tsarkaka daga wato najasa ya zama mu najasa a jikinka lokacin da zaka gabatar da wuridinka idan da wuri a jikinka to ba haka ake so ba an fi so a inda najasa a jikinka ba haka ake so an fi so a ce ka tsarkaka babu najasa a jikinka lokacin da zaka gabatar da wannan wuridin sannan najasan nan wanda ta kama a jiki ne ko a kaya ko a wajen zama sannan ka rufe al'auranka lokacin da za ka gabatar da wuridin nan, kar ya zama kana yi kuma a tsirara za ka yi, to kaga nan ma abun bai yi ba kenan. Sannan ana so mutum kar ya yi magana farko da ƙarshe idan zai yi wuridinsa, ya ce illa li uzrin, sai dai wani uzuri ne ya zo mai ƙarfi wanda ba yadda za ka yi, sai ka yi magana kalma ɗaya ko kalma biyu nan za ka yi. Ya ce amma iyaye dole ne ka amsa musu idan kana cikin wuridinka, in suka kira ka to za ka ajiye ka amsa musu, ka je ka amsa kiransu abinda suke so ka musu sai ka yi. Sannan za ka yi niyya lokacin da za ka gabatar da wannan wuridin naka, na lazimin safe ne ko na lazimin yamma ne ko na wazifa ne ko na zikirin juma'a ne, ana so ka yi niyya. Ya ce الشيخ الحاج ابو بكر عتيكو رضي الله عنه ياتي النيه في الصلاه والوضوء والوظيفه وسائر العبادات محلها القلب. ياتي نيه ا cikin yin sallah da wuridi da wazifa da sauran ibada a zuciya ne niyan take. Yace saboda haka wanda yayi alola ya shiga masallaci to ya samu niyya kenan, in yayi alola ya shiga masallaci da niyan zai wadannan ayyukan to kamar ya gabatar da niyyar sa ce. To saboda haka yace wadannan su ne sharuda na ingancin aikin da zaka yi. In za ka gabatar da wuridinka na lazimin safe ko na wazifa ko na zikirin juma'a, dole ka yi tsarki, ka yi alola, ka tsarkaka, ka tsarkake wajen zaman da kake, ka rufe al'auranka, sannan ka kiyaye yin magana idan ba ya kama na uzuri mai ƙarfi ba. Ya ce waɗannan su ne. Sannan sai ka kuma sharuɗa na ingancin mubaya'an da aka maka, na karɓan wuridin da ka yi, sharuɗan ingancinsu. Yace ta yin da mubayar ka za ta inganta, ka kabi dariƙa ta zauna a zaune ba ta samu wani matsala ba. Yace sharadi na ɗaya shine kar kai da ka karbi wannan dariƙa ka bar ta har abada tsawon rayuwarka, baka bar ta ba kana yi ba abun da ya tsaye da kai, kana yin abun baka daina ba. Yace to wannan shi zai jawo in ka je can ka samu abun da kake nema. Sannan ba za ka hada dariƙar da wata dariƙa ba, dariƙar da ka karɓar nan ita ɗaya ita ɗaya za ka rike, ba za ka haɗa ta da wata dariƙa ba kamar yadda aka faɗa tun farkon sharadi. Sannan ba za ka ziyarci wasu waliyai ba sai wanda suke cikin dariƙa, ziyara na neman madadi ba za ka je ka yi wannan ba, da sunan za ka je ka nemi wani madadi a wajensu ba za ka yi ba, sai dai na ukuwa suka ce wannan babu laifi, in dai na zuwa ne kawai haka aka je shi to ba wani matsala a ciki. To saboda haka ya ce waɗannan sharuɗa su ne sharuɗan da za su inganta abin da ka karɓa na wuridin da kake yi. Idan ka kawo su to shi kenan, saboda idan ka saba fa to aikin zai lalace, za ka shiga cikin mutanen da suka ɗauki alkawari amma ba su cika ba. Kuma ne sallallahu alaihi wasallam ya ce la imana liman la amanata la wa la dina liman la ahadala, babu imani ga wanda ba shi da amana, sannan babu addini ga wanda ba shi da alkawari, wanda bai cika alkawarinsa ba. To saboda haka ana so ka cika wannan alkawari da ka ɗauka, kar ka yi wasa da shi a cikin dukkan ayyukanka. Sannan kamar yadda baitin ya gaya mana cewa mukammilan shurutahul muqarrara mukabidan adabahu mu'tabara, bayan ka cika wato sharuɗan su tabbatattu din nan da aka lissafa, sannan ka biyo da ladabi kuma a cikin abin da kake yi duka. Mukabidan adabahu mu'tabara, ya zama kana cuɗanya da ladabobi a ciki, kana mai lura a cikin abin da kake yi. To saboda haka duk abin da zaka kawo na aikin wuridi na dariƙa da kake yi duka, idan ya zama babu ladabi a ciki to ba za ka samu abin da ake nema ba. Dole ya zama kana yin ladabi a cikin dukkan ayyukanka da kake yi, saboda wannan ladabin shi zai jawo ka samu biyan buƙatar abin da kake nema. Shine malamin yake ga mana cewa al'adabu asasun najah, shi ladabi shine foundation, shine abin da zai jawo ka samu nasara a cikin abin da kake yi duka. Yace dukkan rayuwarka gabaki daya idan ya zama ka dauke ta da ladabi, kana yin ladabi a ciki, to duk abin da kake nema zaka iya samu a cikin wannan abu. Amma in ya zama baka ladabi, kana daga kanka, kana ganin cewar kai wani ne, to duk abin da kake ganin kaman zaka samu din zaka iya rasa wannan abun saboda rashin ladabin da kai. To saboda haka yace ana so kai ladabi, ladabin nan a zahiri da baɗini, kamar yadda zai zo za mu karanta a gaba ta'addubun fi zahirin wa batini, ya zama ladabin naka a zahiri da batini, a ciki da waje, duka ka zama mai ladabi a cikin abin da kake yi. Kar ya zama ka ce kana tsarigan shi a mutijani, kai dan failin shi Ibrahim ne in yasa radiyallahu anhu, amma sai girman kai kawai a wajenka, kaya kaya, kana fura hanci a cikin mutane, kana gwada cewa kai ai ku ne na Allah, to wannan aiki ne kake ma ba zai amfani ba in ka zama haka. Dole ka zama kana kaskantar da kayinka, kana nuna cewa kai ba komai bane sai Allah ya daga ka. Man tawada rafa'ahu Allah, wanda ya kaskantar da kansa sai Allah ya daga shi. Saboda haka kai kan buti jani ma ai bayan da za a yi ma kaga kanka, ba za ka ga kanka ba balle ka daga kanka, balle har ka ji cewa kai wani ne, a ba za ka ga kanka ba balle ka daga kanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo, sai haiba ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta dauke shi, sai ya fara makirkita, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka sauke wa kanka, ni dinnan dan wata mace ne mai cin kilishi, ba wani abu bane, ni dan wata mata ne mai cin kilishi kawai, kaga wato ya dauki abun a haka, ya dauki abun da sauki. To saboda haka ya zama kana da ladabi a cikin ayyukan da kake yi. Mukammilan shurutuhul muqarrara mukabidan adabahu, laduban dariqa duka ta kowanne, kamar yadda muka lissafa sunan ga sunan da yawa, to ya zama kana lura da su, ladabi ne abu kaza. Idan mutum ya zo yana wazifa, ana so ya zama iri kaza, lokacin da ya zo ya zauna ya lura da aikin da yake yi, ya zama irin na zaman sallah yake so ya yi kaza ya kaza, ka lura da waɗannan. Idan mutum ya zo yana lazimin sa abin da ake so ya lura da shi, amma kana lazimi yanzu ga wayanka a hannu ɗaya, ga carbinka a hannu ɗaya, kana lazumi, ɗaya carbin yana lazumi, ɗaya carbin yana waya, yana daddana waya kuma lazumi kake yi, to ina maganar kaga hankalinka baya wurin ba, hankalinka baya wannan wajen, to ana so ka nemi nutsuwar nan in za ka yi, shi ne ladabin. Amma ba ka yi ladabin abin da kake yi ba, kai kanka ka ja amma ba ka san me ka ja ba, kai dai ka je ja carbin kawai ya jawo shi kenan ka wuce, to kaga ba a samu ladabi ba kenan. Saboda haka ka yi cuɗanya da ladabobinsu, abin lura ladabobin da suke ciki, sannan in ka zo kana wazifa nan ma ladabobin da yake ciki ka yi cuɗanya da shi. Sannan a ciki idan jawharatul kamal aka zo karanta ta, kaga ladabi ne cewar ba a so a karanta ta ana tafiya ko akan abun hawa, ba a so mutum ya karanta jawharatul kamal. Salatin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wanda zaka ja, wanda ana tsammani idan ka jawo shi din annabi sallallahu alaihi wasallam da kalifofinsa za su halarce ka, to in kana cikin wani yanayi ka ja kuma abun yayi wannan kaga bai ba kenan. Saboda haka ana so ka samu nutsuwa lokacin da zaka ja shi, kowane salati ma ana so ka samu nutsuwa in zaka ja balle jawharatul kamal, wanda makiya jawharan suka ce wai su kansu masu jawhara ma ba su gane ba meye bane, suka ce ba a gane meye bane a ciki. To kaga tunda haka ne ana so ka yi, ka nitsu lokacin da zaka yi, ka samu tsarkaka, ka samu nitsuwa, ka fidda harufan yanda suke, wannan sune laruban da suke ciki wanda ake so mutum yayi cuɗanya da su a ciki. Sannan yake ga mana cewa yace abin da ake nufi da ladabi shine mutum ya tsabtace kansa, ya gyara kansa a cikin halittarsa da kuma mu'amalarsa, duk ladabi a ciki shine ka cuɗanya da ladabobin kenan. Saboda me hadafinsa shine yana so ya zama bawan Allah na gari, wanda zai miƙa kansa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, sannan wanda zai kubutar da kansa, zai tsarkake kansa da dukkan wani abubuwa na aibu wanda za ta tare shi ya rasa samun girma a wajen Allah da kuma mutunci a wajen mutane. Sannan ladabi yana nufin mutumin da ya gyara halayensa, ya tsabtace halayensa, saboda ya yi rayuwa mai kyau, sannan ya tafi lahira lafiya ƙalonan ma ba tare da ya samu matsala ba. Ya ce saboda haka da aka ce ka yi gogayya da ladabobin nan, ana nufin cewar ka zama ɗan adam ne kai, amma baka da wani mummunan hali, bakar wani mummunan hali, sannan a cikin mu'amalarka da bayin Allah a ga cewar a ga ladabinka a cikin komai, ya zama kowa zaka girmama shi, kowa zaka bashi girma, kana girmama kowa da wanda ka sani da wanda baka sani ba, saboda dukkan su bayin Allah ne, ko baka san waye ne zabebe a cikin su ba, a cikin wannan bayin Allah baka san waye Allah ya zaba ba. Saboda haka ba za ka yi kuskuren saba musu ba, kowane bawan Allah zaka dauke shi cewa bawan Allah ne, ka yarda har cikin zuciyarka, haka ne kawai, ba tare da ka rena kowa ba, ba za ka rena kowa ba a cikin bayin Allah duka, ba za ka rena su ba, saboda ladabin nan da yake gaure da kai. An ce akwai wani bawan Allah wanda yake bin irin wannan abin da Sheikhul Islam yake gaya mana cewa mukabidan adabahu mu'tabara din nan, yana gogayya da dabbobi a cikin komai, saboda haka kowa ladabi yake masa, kowa yana girmama shi. A gidansa babban zawiya ne, zama ana hada mutane, ana haduwa, a zo a zauna a yi abubuwa, sai barayi suna zuwa gidan nasa. Da barayin nan suna zuwa, sai su zo, in mutane sun hadu a gidan, sai su zo sai su dauke takalman mutane, su gudu da takalman mutane, haka suke. Wata rana sai suka zo, da suka zo sai ya ce sannuku da zuwa, sannuku da zuwa bayin Allah, sai ya shiga gida, ya je zai shirya musu hidima yadda ya saba yi. Kuma sun zo za su zuwa ne su, saboda wannan aikin da suke yi. Da suka zo, shikenan, sai ya je ya kawo musu abinci, suka ce sannunku da zuwa, ya ce sannunku da zuwa, sannunku da zuwa, sannunku da zuwa, suka ce kai ka tsaya fa, mu fa ba mutane kirki bane ba, mu ba mutane kirki bane ba, mu ba mutane kirki bane, mu fa barayi ne. Ya ce kai ai madalla da irin wannan satan, kuma za ku tafi da zunubanmu, ai madalla da irin wannan satan da za ku yi, sannunku da zuwa, sannunku da zuwa. Ya kawo musu abinci, ya kawo kwano, ya ce gashi su wanke hannunsu, suka wanke hannunsu, yana da mara lafiya, shekara da shekaru bai warke ba. Ya dauki wannan ruwan da suka wanke hannun nasu, ya ce ya Allah arbaka waɗannan waliyan, ya Allah ka warkar da yaron nan nawa. Ya je ba wa yaron ya sha, yana ba shi yaro ya warke ya tashi. Ya fito da yaron sai ya ce kai na ga karama, alhamdulillahi, madalla, sannunku da zuwa, sannunku da zuwa. Suka ce a'a, kai mala ka san me kake ko? Ya ce a'a, gashi na gani, ni gam, gashi na gani abinda na gani. Kun zo daga zuwanku bayin Allah nan, ruwan da kuka wanke hannunku na dauka na bawa ɗana ya sha, Allah ya warkar da shi, shekara da shekaru yana jinya saboda albarkanku. Kai ai ni ban saba samun baki irin kuwa. Suka ce wallahi malam ka tsaya ka ji, mu muna zuwa gidanka shekara da shekaru muna sata, satan takalman mutane muke yi wanda suke zuwa maka baki, shine yau muka zo mun tuba, ka roƙa mana Allah, Allah ya yafe mana. Yace ai irin wannan zuwan kan kullum ma ku yi irinsa, wannan zuwa kawai shawa ku zo, ana so ku yi irin wannan zuwa. Kaga ma'ana ladabin nan da yayi, sai ya dauki kyakkyawan zato akan bayin Allah duka, kowa kawai yana masa kyakkyawan zato, kowa yana ganin cewa kamar shine waliyin Allah. Dalilin haka sai Allah ya biya masa bukata. To ana so ka zama mai ladabi, kai gogayya da ladabobi a cikin ayyukanka duka, a zahiri da batini ya zama kana da ladabi kawai, sai Allah ya biya maka dukan bukatun da kake so. Saboda haka mukabidan adabahu mu'tabara, kana gogayya da ladabobinsa abin lura. Sannan yace abinda ake nufi da ladabi har yanzu a cikin dariƙar tijaniya shine dukkan wasu falaloli da aka faɗa da siffofi da aka faɗa kyawawa wanda za su kai ka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, to ya zama kana yin ado da su, ya zama kana yin ado da wannan siffofin. Yace daga nan ne za ka cancanci samun zauki na zikirin Allah, kana zikirin nan sai kana jin zauƙin wannan zikirin da kake yi, sai ka shiga cikin mutanen da ake ce musu az-zakirunallaha kasiran waz-zakirati, masu zikirin Allah da yawa maza da mata. Wannan nau'in zikirin da kake yi saboda kai cuɗanya da ladabi a cikin dukkan ayyukanka, sai ya jawo ka samu zauƙin nan da ake nema, sai ka ji abun ya tafi yadda ya kamata. Sannan yake cewa a cikin cuɗanya da ladabin da ake so ka yi, shi muridi ana so ya kyautata cika alƙawarinsa, sannan da sharuɗan da suka gabata nan ya zama duk ya yi ƙoƙari a cikinsu, sannan ba zai kasa ba wajen yin ƙoƙari da tabbatar da abin da aka ba shi. Zai ta yin ƙoƙari, yana yi har Allah ya karɓi wato aikin sannan da yake yi. To saboda haka waɗannan su ne abin da ake nufi da cewar mukammilan shuruṭahul muqarrara mukabidan adabahu mu'tabara. Waɗannan shuruɗan da aka lissafa duka ana so mutum ya yi ƙoƙari ya yi koyi a ciki. Sannan laduba kuma su ne dama inda magana take. Duk wanda ka ga ya zama na Allah ya ɗaukaka, ya girmama, ya zama abin da ya zama, to ya je ya sunkuya ne, ya ƙasƙantar da kansa, ya miƙe kansa tukunne, ya samu wannan abin da yake nema. An ce Ibrahimu adhama, wata rana ya fito yana tafiya, sai ya ga wani bawan Allah. Da ya ga bawan Allah nan, sai ya ji a ransa cewar a wannan mutumin ya ga takalmin kafan wannan bawan Allah. Da ya ga takalmin, sai ya ji takalmin a ransa shi ma, shi Ibrahim Adam. Da ya ji, har ya ɗan ji maganar takalmin a zuciyarsa. Kuma yake gani kamar ya fi wannan bawan Allah a wajen Allah. Dalilin haka ya zo ya samu mutumin ya ce, da Allah mallan kirji na ciwo, da Allah kaɗan taka mini kirjin nan na ba. Kaɗan taka mini kirjin nan na ba. Yana ciwo. Sai ya ce, bai gane ba, ya ce, da Allah ka taka mun abin da nake so kai kenan. Kawai ya kwanta, ya take masa kirjinsa sai ya ce, to alhamdulillah. Saboda wai ya ɗan ji a ransa cewar wannan bawan Allah kamar na fi shi a wajen Allah. Dalilin haka sai da ya zo ya kwanta ya ce, zuciya za ki kai ni wani wuri ko? Ya kwanta. Ya zo ya sa aka take masa girjin nasu da takalmin da yake kan bawan Allah, takalmin da ya gani har ya ga bawan Allah cewar kamar mutumin bai yi ba. To saboda haka bayan Allah suke a cikin ladabi, za ka gani cewar suna ƙoƙarin nuna cewar mutum kar ya ɗaga kansa ko kaɗan. To balle kai da kake so ka kama hanyar bayin Allah, idan ya zama baka yi gogayya da ladabobin nan a cikin ayyukanka ba, ai ba za ka samu abin da ake nema ba. So ake yi ya zama baka ganin kanka a cikin komai. Komai baka ganin kanka a ciki. To idan kana ganin kanka a ciki, kaga ladabi ba zai samu ba. Ba za ka samu ladabi ba, balle ka samu abin da ake nema. Wannan shine ƙarshen wannan baiti da muka karanta shi, mukammilan shurutul muqarrara muqabilan adabahu mu'tabara. Insha Allah, kuma ina ga za mu dakata nan. Idan Allah ya sa muka sake zama, za mu ɗauki yadda kuma mutum zai karɓi wato samarat da ake samu. Abin da mutum zai samu saboda wannan abin da ya lazumta na tsarikan tijjaniya da ladabobin da yake yi a ciki, to shi ne ya za ka yi kai wuridin, za a lissafa maka yadda za ka yi ga irin abin da za ka samu idan ka yi. Abin da makaranta daidai, Allah ba mu dadansa. Abin da muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana. Albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah ya ganar da mu abin da shi yake so mu gane a ciki. Albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'jizarsa, albarkacin Shehu Tijjani da karamarsa, albarkacin Shehu Ibrahim da faidarsa, albarkacin Alkur'ani da ayoyinsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Mughlib والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.